أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبواب الله سبحانه وتعالى يساتي هذا المعنى المريسين نا ليتنين تقص قوات رمضان الشكرة تبقوا إلى ديهود الإسلام دبقوا إلى إجراء منذ صلى الله عليه وسلم وعندكم شيني شاؤكو قوات شدة الشكرة تبقوا إلى شاشدة لسافي ميلادية وانا شيني درس منا تقص كما يدى لساف قوانا وانا وتعيكي كما باتعير باتلون كتيبة ذامو دورا عند مكت آجية nagaya mana dangane da fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake dangane da fadin sa da yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna hadha lahu dake cewa fala takun min al-mumtarin ko yace al-haqqu min rabbika fala takun min al-mumtarin karkashin wannan aya ko bangare na aya Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi wannan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun ga wata ka'ida da Malam Abdurrahman bin Nasir al-Sa'idi ya yi mana istinbatin sa akan ta muka tsaya dama na shi za mu dan tauraya haka akan ta sannan mu wuce babban abin da so mun mana tambihi akai kafin mu wuce aya ta gaba shine abin da ya shafi shubuha da yadda ake mu'amala da ita a hanya ta daidai yadda malaman sunna suke mu'amala da shubuha. Alhamdulillah kun fahimci dai me ake cewa shubuha, kuma abinda ake nema a gun musulmi a kowane lokaci shine zama yana nesa da inda shubuha take, ba dan komai ba, sai saboda ita shubuha mutum ya bita to tana rikita masa addininsa. Duk yadda mutum yake shubuha takan dan girgiza shi. Duba ku ga shubuhar da Iblis ya jefa wa annabi Adam alaihi salatu wassalam da yake ce masa bayan an hana shi da shi da matarsa su ci abinda Allah madauki ya hana na wannan yar itaciya, ku ga dai ba wata hujja ya kawo da wani dalili ba, cewa abinda Allah madauki abinda ya sa Allah ya hana ku cin wannan itaciya ba wani abu bane illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin. Allah baya son ku zama mala'iku ne, baya son ku dawwama, ma'ana a ce in kuna so ku dawwama to ku ci shike ne sai ku dawwama. kaga wannan rudani ne wannan shubuha ce iblis ya kawo annabi adam irin wannan zaka same su wanda kuma da'iman tsakanin kowanne dan adam da iblis shi yasa Allah mu ke kira shi alwaswasul khannas saboda yana sa mutum waswasi ya sa mu kokonto kuma sannan a boye yake yana yawan buya yana sanya maka miyagun abubuwa Allah ya ba mu labari dama akan sa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi da kabilarsa wato da zuriyarsa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su haka shubuha sawun daga shedan ta hanyar karance karance ta hanyar sauraron abubuwa wajibi ne akan musulmi ya kiyaye kuma aiki ne na malamai da kowane zamani su ga cewa sun dauki mataki kada shubuha ta yadu a hannun mutane amma a zamani irin namu ne yanzu wani zai ce ai shubuhar sauraranta kusan ya zama ba yadda za a yi da shi wani abun kana so ka saurara ba ka so ka saurara sai ya zo kunnenka to irin wannan me ya kamata mutum ya yi babban abin da ya kamata mutum ya yi ya yi tasalluhi da qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san su yadda ya kamata sani tare da tadabburi ka san qur'ani sosai domin duk inda mai rikici zai kawo maka rikici in har ka fahimci alqur'ani kuma da hankali mai kyau kake fahimta domin shi hankalin ba dole sai da shi amma hankali ala ce ta fahimta ba masdari ne mustaqilli ba wani shi ne abinda masu bid'a suka kasa ganewa daga ahlus sunna a wurin ahlus sunna hankali ba masdari ne ba source ne na samun information ba yadda zaka ce daga nan zaka dauko aqida ba a dauko aqida daga hankali amma fa nafsi ba a fahimta ta sai da hankali duk marar hankali kun ga dabi'ar shari'a ma an dauke masa saboda ba zai fahimci komai ba zai yi garin magana zai iya zagin Allah zai iya zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya fadin abubuwa da dama don haka baya lissafi baya cikin lissafi amma fahimtar nafsi ba zai yiwu ba sai kana da hankali to ayi amfani da hankali ayi tadabburi mai kyau tadabburi shine tuntuntuni da lura da bin abu a hankali har a gano manufarsa shine tadabburi to kana karanta alqur'ani ka fahimci me Allah yake so haka in kana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san me annabi sallallahu alaihi wasallama ke nufi sannan in kai mai karatu ne ka kiyaye duk wata shubha ko kafin in zo nan daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya sani akan shubha bayan mutum ya san qur'ani ya san sunna ya kuma san yadda zai tadabburi to ana san mutum ya zama yana da sur'atul badiha saurin halarto abu saurin halarto hujja yana taimakawa mutum wajen maganin shubha take saboda saurin zuwanta ba sai ya je yayi tunani akan ta ba sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu shubha ta shiga hankalin wasu daga cikin su manyan mutane har sayyidina umar ina cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai rasu ba ai kun san wannan kissa me maganin ta karatun da sayyidina abubakar ya karanto nan da nan ya karanto innaka mayyitun wa innakum mayyitun wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum yana karanto wannan ko shikenan hankalin kowa sai dawo jikinsa wani lokaci zuhun yana dauke hankalin mutum daga tuno hujjarsa sai zama an fada abu hujjar ka ba ta kusa sai nan da shubuha ta shige ka har an fara tunani a gaskiya fa za a yi manzo irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da qur'ani shi ya zo da wannan addini kuma a ce ya mutu baya nan duk an manta wadannan nasoshi amma da sayyidina abubakar ya karanto nan da sai kowa ya dawo da ka shubuha ta kan zuwa wa mutum ta kowanne iri ta iri daban-daban kuma abu na gaba mutum ya kiyaye karanta littafin da ya san akwai irin waɗannan shubuhohi a cikinsu duk littafin masu wanda suka rubuta shi akan manhaji na bid'a mutum ya kiyaye ko wanda aka san yana nisa da qur'ani yana nisa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai ai suka yi rubuce-rubuce wajen tahdiri akan littafan ahlul kalam mutum ya daina karanta littafan ahlul kalam da yan falsafa saboda idan shi ba mutum makki ne mai a qur'ani da sunna da fahimtar su ba to za a iya janye masa hankali a nesan tashi daga bin qur'ani da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam ibn qudama al-maqdisi wanda dai muka sani mai littafin al-mughni ina da littafi da ya rubuta sunansa tahrimun nazari fi kutubil kalam, shi ba ma cewa ya tahzir ko tsoratarwa ba, a cewa ya tahrimun nazari fi kutubil kalam. Littafi ne su kutub, sunansa ma kenan. Haramcin mutum ya karanta littafai irin na wannan ahlul kalam wanda suke rubuta abubuwa, to shi yasa nan mallan yake gaya mana a ƙarshen maganarsa da yake cewa wa bi hadhihi alqa'ida alshar'iyya tanhallu an alinsani iskalatun kathira, wato da wannan ka'ida na shari'a ko ta shari'a, tanhallu an alinsani iskalatun kathira, iskali mai yawa zai warware wa mutum daga wato irin abubuwan da ahlul kalam suke kawo, shine yace يريدها المتكلمون ويرتبها المنطقيون وان اهل الكلام سكي كاوا ما سو منطقي كما سكي ججيرا سو اما دين قائدين سو ني استدلال idan mutum ya san wadannan abubuwa, ya san wannan kaida cewa in ka san gaskiya to duk abin da ya saba maka ƙarya ne, to zaka huta daga ce ma shubuhata daga kanka, to la'alla in shubuhata shiga kuma ya da kai, kafin ta shiga kuma ya da kai ka dau mataki kada ta shiga. Duk waɗannan mutanen sun rubuta littattafai da yawa da za su ja hankalin mutane kuma za su ruɗa su. Yanzu misali abinda malamai sukan ba da misali da shi a littafin tafsiri, littafin tafsirin Fakhruddin Ar-Razi, Muhammad bin Umar Ar-Razi, wanda ya rasu shekara 606 na hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cikin manya-manyan malaman mazhabar Ash'ariyya, bal ka iya cewa shine wanda ya rubuta musu ka'idojin ash'ariyanci sosai, bayan irin su Baqillani sun zo, bayan su Aljuwaini da duk suka zo suka cakuɗa harkar aqida da mantiki, domin a hannun Juwaini aka fi samun wannan abun sosai. Juwaini Abdulmalik bin Abdulaziz, wanda ya rasu 478, shine ya fi kowa a cikin malaman ash'ariya cakuɗa harkar mantiki a cikin abin da ya shafi aqida. Daga baya kuma sauran suka gina a kai, musamman kuma Ar-Razi, shi yasa Ibn Taymiyyah da ya tashi raddi akan Ash'ariyya sai raddi akan Razi sosai ta bangaren abin da ya shafi sifa, ya rubuta naqd at-ta'sis, wanda ya rubuta shi ne raddi akan littafin asas at-taqdis na shi Fakhruddin Ar-Razi da ya rubuta ka'idojin su na Ash'ariyya. To idan mutum yana so ya zauna lafiya, inda shi dalibin ilimi ne, kada ya kai ga karanta irin waɗancan littafai har sai ya ƙoshi da ilimin aqida, ya fahimci inda aqidar ahlus sunna ta dosa da dalilai da hujjoji akan manhaji na magabata, to zai iya tsira in ya karanta waɗancan, domin zai zama karatun da zai yi karatu ne na yadda zai san yadda zai mai da martani akan abubuwan da aka ambata. Meye dalili na irin waɗannan abubuwa? Kai haƙuri na shiga cikin wannan gefen ba dan komai ba sai saboda faɗakar da ku. Galibin su waɗannan mutane da ake cewa ahlul kalam, me yasa ake so ake son ka guji littafan su? Domin su ana cewa dama harkar ilmul kalam ne, ma'anarta shine masu harkar gina maganar aqida, kuna ji maganar aqida wanda ya kamata a ce an samo ta daga Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to su suna gida ta ne akan hankali ba ruwan su da nafsi. Daga cikin sufofin su zaka ga galibin su ba su da ilimi mai zurfi a harkar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya duk waɗannan da na ambata mai ba ƙwararru ne a filin hadisi ba, irin su Baqillani, irin su Juwaini, manyan malamai ne ban rena su ba. Yau sun yi rubuce-rubuce da suka amfani musulmi a wasu fage, amma harkar ilimin sunna ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ne manyan malamai ba, har su Ghazali, har su sannan su shi wannan Fakhruddin Ar-Razi, daga akwai kwamata na cikin rubuce-rubucen su in dai ya shafi zancen hadisi. Kar wani ya ce muna sukan su, magana ce ta gaskiya, ka karanta littafin su, to harkar hadisi ba za ka fi shakka ce ba sa cikin malamai a hadisi. To malamai ne a fagen wannan abin da suka mai da hankali a kansa, ilmul kalami da falsafa da zancen waɗannan abubuwa, sun yi ƙoƙari wajen wani abu. Yanzu musamman Baqillani ya yi ƙoƙari wajen raddi a kan Shi'a wajen abin da ya shafi Qur'ani. Na ga mana littafinsa Al-Intisaru lil Qur'an da ya rubuta, ya yi raddi a kan duk wata shubuha da ta shafi Qur'ani. yayi amfani da hanyoyi na hankali wajen kare alqur'ani mai girma kun ga wannan yayi amfani to amma hanyoyin nan na hankali ai ba su kadai ake bukata ba a wasu fagen abin da ya shafi me za a tabbatar wa Allah me za a ce dangane da siffofi da imani da kaddara da sauransu shi yasa suka yi khalqi suka yi takhabbuti a cikin waɗannan abubuwa din saboda nisan su da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ba ku misali فقر الدين الرازي أتكين تفسير انسا تفسير انسا مشهور دا منسان أنا في مساء التفسير الكبير حكم مفاتيح الغيب سونا سكينة ذاك سامو ذي كاو حديثي ونبا شد أصل اللي ساموس إذا كون حديثي ذي كاو أتكين تفسير سورة العصر سورة العصر والعصر إن الإنسان اللي في خسر ya kawo labarin wai ruwaya an ruwaito dan haka zaka ji malamin hadisi zaka ji ya ce maka akhrajal bukhari wa muslim akhrajal wani da wani ko alwani da wani kai hakuri fa na zama karku ce mun rena muslim amma ana zancan harkar ilimin hadisi dai kawo wani hadisi ya ce ruwaya an ruwaito wata mata tana ihu a garin madina tana ta cewa ku kai ni gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka kai ta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce menene ya faru sai ta ce miji na ne baya nan yayi tafiya ya dade ni kuma in ji ta tace sai ta je tayi zina da tayi zina har ta samu ciki ta haifi da shine ta dauki dan ta jefa shi a cikin wani tsimi har ya mutu ta dauki tsimin kuma ta tayar to shine tace yau me hukuncin ta tazo tana tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai sai annabi sallallahu alaihi wasallam tazo tana cewa wai tana da tuba kuwa Allah zai karbi tubanta shine wai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mata to zina dai jifan ki da ba na jebe ki da shine hukunci ki kisan da kuma da kika yi wai fa jaza ubu jahannama sakamakon sa wutar jahannama ma'ana zaki je wutar jahannama a sai da wannan tsimi kuma to kin yi babban laifi amma kuma wai ina tsammanin dai sallar la'asar sai baki ba shi yasa ki dai kike wannan lafi wannan yana kawo wannan ne a suratul asr dan ya nuna mana muhimmancin al'asr sai dauko wannan zance kuna fahimtar wannan abu shine malam alusi a cikin ruhul ma'ani tafsirin sa na ruhul ma'ani da yazo kan wannan magana sai ce da sai kawo wannan hadisi ne shi وأما وأن الحديثي نابنتك لتفهم لمي باب وأن يروي وأن حديثي زي إمام إذا إمامي أبن نجي نبي ده إمام فين إمام نن ده يجي زوا ده أبن لمن يا ديب ما لمن حديثي بس أسمع يجي كوا فين فقر الدين الرازي زي كوا ما حديثي بس هند جا إند يجي بقى ديك اللي تفهم دنيا أنا حديثي بقى أنا حديثي بابش to amma su komai suka kwasa sai su kawo to wannan shine dalilin karkace wasu a harkar abin da ya shafi akida kuma shi abin nan ba wai wani lokaci ba wai da ganganci bane ba wai so suke su saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gangan shi yasa suka shiga wannan ba amma mafi yawan su sun tashi wannan shine suka bude idan su a hannun malaman su suka karanta kuma har suka yi zulfi a ciki amma shi sai aka samu daga cikin su har shi rabi din daga yawa daga cikin su sun zo a ƙarshen rayuwarsu sun tuba sun tuba suke watsi da wannan abu kun san kissar aljuwaini shi wancan da muke zance wata rana da yana magana akan minbari yana magana akan istiwa'in Allah a sama sai ya ce shi bai ga wani dalili na istiwa'i ba ba wani dalili da zai nuna cewa Allah yana sama iya ta kawo maganganunsu na hankali akan Allah yana ko'i sai wani bawan Allah ya daga hannu shi akramaka Allah ina da tambaya yace me tambayar yace ni wata larura ce ta dame ni a zuciyata na rasa yadda zan da ita yace me ce yace kullun na tashi addu'a sai in rasa yadda zan yi dole sama nake kallo ai na shafa ko ne kici dole sama nake kallo in daga hannu na in ce ya Allah ba ni kaza ba ni kaza ni ce don Allah ka bani maganin wannan abu yadda in zan yi in dai shi ne kun ce Allah yana ko ina in na tashi yin addu'a in yi kasa in yi gefe ko ina dai amma ba sama ba wannan abun kun ga dai ba hujja bace ta Qur'ani ba hadisi ba kun san cewa ita ce sababin tubansa daga jin wannan ya rasa yadda zai bada amsa ya sauko yana cewa hayyarani al-hamadani hayyarani al-hamadani hayyarani al-hamadani wannan mutumin hamadan din ya ruda ne ya rikice ne a ƙarshen rayuwarsa kuma yake kai jama'a ina ba ku shawara wallahi ku rubu da duk hanyoyin nan da muka koya muku na ilmul kalam ku kama in ka zo maganar isbati ka karanta ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa in ka zo maganar nafi ka karanta laika ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir ka zauna lafiya to kun ga wannan su ne fa suka shiga cikin wannan harkar su suka rubuta abin da waɗannan mutane da yawa daga baya suka samu da aka gina ma wannan harkar ta harkar ash'ariyanci din da komai duk su suka gina ta amma ga shi sun tuba kamar yadda Ibn Taymiyyah ke faɗa dangane da Ghazali yana cewa ya mutu an samu sahihul bukhari akan kirjinsa ana sa ran ya tuba ne ya kyautata masa zato kuma wannan haka ya kamata a yi wa malamai kyakkyawan zato amma dai abinda suka rubuta a littafansu wanda yake hannunmu wanda ya saba lalle a ce ya sabawa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan in ka tashi ya kamata dalibin ilimi a nusar da kai a ba kowane littafi zaka je yanzu misali wannan littafi na Fakhruddin Razi ba a ba wa dalibin ilimi shawarar ya je karanta shi saboda Allah ya koyo mutumin nan kwakwalwa mai karfi wajen zakule-zakule dama ai intelligence din ne yasa suka rena Qur'ani ko ba zan ce sun rena ba zaka ga cewa galibi saboda basu tashi akan su tarbiyyantu da daukar sa da daukar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen aqida ba sai suka dauka dama asali ita aqidar wata hanyar hankali ake tabbatar da ita tunda suka bace wannan hanyar shikenan suka ci gaba sai ya zama ana cewa Razi a cikin wannan tafsirin nasa har abubuwan da zaka iya koyar sihiri zaka iya samu a ciki sannan zai iya kawo maka hujjoji na hankali akan barna sai ya ce ai abu kaza ma na barna masu ita za su iya kafa hujja da kaza yana da littafi da ya magana akan shirka da bautar gunki in ka karanta sai ka ji cewa shirka da kyau bautar gunki da kyau saboda yadda ya zuba hujjoji a kan cewa ai in an mutu wata hanyar ma za ka iya fahimtar kaza su fa dalilansu ma kaza da kaza da kaza ne har zai iya kawo maka hujja a kan abin da babu sai ya ce amma wannan mai da amsar ta bashi ne a kaina nan gaba zan bada amsa kuma ya gama littafin bai bada amsar ba to kaga wannan ai kawo shubuha ne da kawo rikici ba tare da an kawo maganin sa ba haka dole ne a ce ma dalibin ilimi yake yayi irin waɗannan al'amura duk abin da zai rikita maka addini ya kai bawan Allah kar ka shiga cikinsa kuma duk abin da ka san shi a matsayin tabbaci shine gaskiya to ka tsaya a kansa komai yawan shubuhar da mai bid'a zai kawo kar ma ka taurare shi musamman in kai ba mai karatu bane in ya zama kai kawai dan bi ne baka san yadda hujjojin ma suke ba to in dai ka yarda da aqida ta gaskiya kana da dalilai a kanta to ka tsaya kan wannan dalilin duk wanda zai kawo ma rudani ba ruwanka sai ka dau hanya irin ta su Imam Malik in gane wannan Allah ya taimake mu Allah kuma ya tsare mana imani wannan shine dan tambihin da na so in yi amma ya wuce da tunda ya dauke mana wajen lokaci mai yawa mu je Allah subhanahu wataala yana cewa فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم duk wanda ya da da kai yayi jayayya da kai min fihi a cikin wannan lamarin ne tunda ya ce al-haqqu min rabbika fala takun min al-mumtarin wannan gaskiya ce daga ubangijinka kar ka zama cikin masu kokonto to wannan gaskiyar duk wanda ya ja da kai a kanta shine fihi din fa man hajaka fi ay fi hada al-haq khususan fi ma ta'allaqu bi Isa alayhi salatu wa salam wa ma ta'allaqu bi khalqihi wa ma atharahu an-nasara fi musamman abin da shafi annabi Isa da halittarsa da abin da kiristoci suka bijiro da shi dangane da shi to duk wanda ya ja da kai akan wannan min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka na ilimi nan yaqini ake nufi aka kira shi ilmi don mai ne daga cikin sunayen yaqini al-ilm al-ilm al-yaqini al-ilm ad-daruri bayan ilimi yazo maka hujjoji sun hadu a gare ka to duk wanda yazo zai ja da kai bayan ka bayyana masa ka kafa masa hujja yaki fa qul to kace ta'alu ku zo ku waɗannan masu jayayya nad'u dan mu kira abna'ana wa abna'akum mu kira ƴaƴanmu da ƴaƴanku wa nisa'ana wa nisa'akum da matanmu da matanku duk su zo a haɗu wa anfusana wa anfusakum da mu da ku duk mu zo mu haɗu thumma nabtahil sannan mu yi mubahala mubahala shine mula'ana ibtihali shine ayi addu'a Allah ya tsine mai ƙarya akan abu kaza mun fahimci abu shine ma'anar ibtihali sai yake shi mubahala mula'ana فنجعل لعنة الله على الكاذبين سيمو قورا مسنيا إن ور الله أكم مكاليتي مكاليتا مسوك أليا معنى أتي دمود كوف دوا نيكي كان كاليا تو الله تيني مسوك قوم في جوانا غير توني شيني أبن دا الله يبادو أمر مئن ما ننسى أبيك شو أي فمن جاد لك وحاجك وان يجاد كي يمسو لكي في عيسى عليه السلام dangane da annabi Isa alayhi salam wa za'ama annahu fawqa manzilati al-ubudiyyati yari ya cewa annabi Isa ya tsallake ya wuce matsayin ubudiyya ma'ana shi ba bawa bane bal rafa'ahu fawqa manzilatihi ya daukaka shi sama da matsayinsa min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan ku abin da ya zo maka na ilimi bi annahu abdullah wa rasuluhu bayan ku abin da yazo maka na ilimi yaqini cewa shi annabi Isa abbawan Allah ne kuma manzo ne na Allah wa bayyanta liman jada laka kuma ka bayyanawa wanda yake ja da kai din nan indaka abin da ke tare da kai min al-adillati dallati ala annahu abdun an ala Allah alayhi nada abin da ke tare da kai na ujjoji da suke nuni akan cewa annabi Isa alayhi salatu wassalam bawa ne da Allah ya ni'ima akan sa دل على إناد من لم يتبعك في هذا العلم اليقيني تو وانا يعينوني أكن كان غريور دو وانا بيبيك با أكن وانا علمين يقيني كم في كمان نسي أبين دي كيف أداشيني دو وانا يجاد كي باين وهجة تابين شيسا داما ملمسك مغانا أكن مباهلة إنا كان هذا شرطة دقاتشين شرطة نسا ba laifi mu amfana da dan wani abu da malamin suka ambata dangane da mecece ma mubahala din kanta dan amfanin da insha Allah zai mana malamin suka ambata mecece mubahala na gaya mana ko tsinuwa a ce Allah tsinuwa mai kare amma yaushe ake yi ana yin ta ne bayan an kafa wa mai rikici hujja an tsayar masa da hujja ya ki karɓa ya ce shi ga abin da ya dade shi sai aka ce masa ai abin da ka kawo din nan ba haka bane ga yadda gaskiya take ga hujja Allah mutsi ya ce kaza ga shi hujja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza in yaji ya fahimta ya kangare ya taurin kai ya ki karba ya juya baya to sai ya ce in ya tsaya akan matsayin da yake shi ne yana nan to sai ya ce to shikenan tunda dai an baka dalili kaki yanzu me za a yi sai a yi mai alaqini wani shi ne tofin alatsi ne inji ba haushe ko to gashi shi ne tofin alatsi ne ma'ana a yi tsine ne yuwa wannan ya tsine wannan ya tsine wannan a kan abu kaza a ce duk wanda ba haka ba kaza to malamai sun shar'anta ya halatta a yi wannan ibnu qayyim ya faɗa cikin zadul ma'ad cewa wannan abu asalinsa ya faru ne tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nasaran najran duk da cewa ba a yi ba domin kamar yadda malamai zai ambata mana al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi as-sayyid wal-aqib daga cikin wannan hadisin Hudzaifa ibn al-Yaman ya duk da suka go wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ga abinda ake ci yace to ku zo da ƴaƴanku da matanku ga mu ga ku za a yi mubahala sai ɗayan su yace kai ka fa san wannan annabi ne fa in har muka yi wannan tsine ne ne wanda shi to mu ne za mu halaka za mu koma gida mu samu ba matanmu Allah ya halaka su don haka mu kyale shi shine suka gudu suka ki yin mula'an ba a yi ta ba wannan mubahala to amma shin in hali ya kama za a iya yin ta ko kuwa wannan yana mini mukan matsalar maganar malamai kuma akan shi kan tattaunawa din, tattaunawa da waɗanda ba musulmi ba, tattaunawa da mulhidai, tattaunawa da ƴan bid'a, akwai ta ko babu? Asali akwai ta, tare da cewa magabatanmu suna gudun ta dangane da ƴan bid'a, saboda shubuhar bid'a ta fi shubuhar kafirai. Shubuhar kafirai ba ta da tsanani sosai, saboda ga maganin ta nan Qur'ani da Sunna. Shubuhar ɗan bid'a ko zai shiga Qur'ani ne ya tsokano wani, wani kuma hankali, wani kuma zai shiga hadisan ma ko ya rusa su ko kuma ya tsokano na. Amma dai akwai maganganu dai na malamai akan wannan bangare, wanda ba tahrimi ake mutlaqan ba, illa akwai tahziri na salaf suna gudun mutum ya shigar da kansa cikin abubuwan da ba za su amfani shi ba, musamman in ya zama mutum bai iya mujadala ba, duk wanda ya san bai iya tattaunawa ba, Allah bai hore masa zakakurar kwakwalwa mai saurin tuno hujjarsa ba, to kada ya tattauna da wani dan bid'a. Mun ci abu kuskure ne malami ya tsaya wani dan bid'a ko mai shi'a ko wani mai tasawufi da wani abubuwa bid'o'i da iri-iri ko na ilmul kalami falsafa, wani ya zo ya ce zai ja da kai a wani abu, ka tsaya ka tattauna da shi ta hanyar debate, in ka san ba ka da kwari na hankali na yadda za ka iya zakuru, don su ko in ce ita wannan harka ta tattaunawa mafi ƙarfin abu a cikinta kafin hujjarka shine iya fahimtar abu da iya kawo hujja. Ko kana da hujjar in baka iya kawo ta ba, yanzu za a ruɗa ka, ana sa ka a kwana, kai ne on the defensive, to shi kenan ba ka iya sanin yadda za ka kare kanka ba. Shi yasa nake gaya mana a farkon nan can nan cewa mutum ya mai da hankali wajen tattaunawa, ya zama ya fahimci Qur'ani da tadabburi, ya zama ya amfani da hankalinsa wajen fahimtar Al-Qur'ani, ba ka kawai haddacewa ba, ka haddace hujja tare da sanin abin da ke cikinka. Don malami sun ba mu wannan ka'idar kuma tabbaci haka take, malami ne kimiyya ya sha faɗa ta nan sha gaya mana ita cewa ba zai yiwu a cikin Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a samu wata aya ko ɗaya da take taimakawa bid'ar mai bid'a, ba zai yiwu ba a samu maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya da take taimakawa bid'ar mai bid'a. Duk wani hadisi da mai bid'a ya kafa hujja da shi akan bid'arsa, to sai ka samu a cikin hadisin abin da zai rubuta, kawai aikin ka shine ka je ka nemo wannan abu, ka tsaya kai tadabburi a ayoyi, kai tadabburi a hadisan, zaka samu abin da zai nuna cewa istidlalin ta ba daidai bane, ko mawdu'in da yasa abun ma akan sa ba akan wannan ake magana ba, sai kai maganin sa. Amma idan kawai haddacewa nafsin kai ba tare da fahimta mai kyau ba, to zaka iya fadawa rani. Mun bin shan abu da ka ji akwai maganganun malamai akan wannan. Malam Ibn Qayyim yana cewa as-sunnatu fi mujadalati ahli al-batil idha qamat alaihim hujjatullah wa lam yanjibu, in aka tsaya hujja akan ahlul batil sannan ba su komo kan daidai ba, to sunna ita ce bal asarru suka dage akan al-inad kan garewa, an yad'uhum ila al-mubahal, to a kira su zuwa mubahal, a ce to shikenan tunda kun dage sai kun nuna cewa ku ne da gaskiya, shikenan sai a zo a ce akan abu kaza da muka tattauna duk wanda yake kan ƙarya Allah tsine masa. Mun fahimci abu wannan shine, a zo a zauna tare, wannan yayi wannan yayi a lokaci guda, ba wani ya je ya faɗi wani abu da ya ga dama a wani wuri ba. Ana yin irin waɗannan abubuwa, kuma galibi Ibn Hajar yana cewa a cikin Fathul Bari ya tattauna da wani mai amfani da hujjojin mulhidai, irin masu inkarin Allah ma gaba ɗaya, ya tattauna da shi ya ja da shi sai da ya tsayar masa hujjoji kaf, mutumin yaki ya ce to mu yi mubahala ne da kai, kuma aka yi mubahala, aka yi mubahalar ya ce bai wata biyu bai mutu shi wancan mutum. Dan malamai suna ambata cewa in dai an yi wannan mubahala, an yi wannan tsinaniyar, to Allah madaukaki galibi yakan amsa, kuma kaga wanda aka yi wanda ba akan daidai din yake ba, Allah na dauke shi yana nutuwa, Allah jarrabe shi da wani abu. Sai dai a zamanin yanzu, malamai a zamanin yanzu suna tsoratar da mutane cikin wannan abun, saboda zamanin yanzu akwai makirci da yawa, za a iya samun wasu masu ra'ayoyi munana, za ku iya yin mubahalar da su, sai su iya kulla wani abu su je su kashe mutum a ce mubahalar ta kashe shi. Kuma wannan zamanin akwai haɗarin abubuwa da yawa, shi yasa kullum malamai ya zama ne suke cewa mutane ku guji shiga harkar mujadalar nan, ku guji tattaunawa nan, ku guji kaza kaza, saboda zamani ne na makirce makirce iri iri fiye da zamanin baya. Allah zai tsare mu. A zan faɗa mana kawai sharuɗan da kada lokaci ya ƙure, ba mu komai ba. Ikhlasun niyya lillahi, na farko a yi don Allah, wannan shi ne babban sharaɗi. Ya zama cewa manufar yin wannan abu da za a yi shi ne a tabbatar da gaskiya, a ce muke gaskiya, a rusa ƙarya yau, da kuma taɓar da nuna rashin taimakon su waɗanda suke ma'abuta ƙarya. Kada ya zama kwaɗayin mutum a mubahala shi ne kawai a ce shi ne ya ci nasara, ya fi ƙarfin 'yan bid'a, shi ne maganin kaza. Har yanzu ga wani abu da samarin suna yanzu suke yi, suna sawa malamansu laƙabi na wasu abubuwa wanda galibi ni ina kyamar irin waɗannan laƙuba, maganin wane ne, maganin kaza da kaza, dodon yan kaza, wannan abubuwan ba daidai ba ne, ya kamata a nisance su. Yawa yana sa mutum gururi, ya sa masa ruduwa, ya ji cewa wani abu yake yi, kuma alhali shi ba komai ba ne. Ya kamata samari irin yadda ake sa malamai su ruɗe in suna wa'azi, ku ce musu kabbara har su rikice, mutum ya je faɗi abin da ma ba daidai ba ne, wannan manhajin ba daidai ba ne. Kuma hakan a riƙa zuga malami a ce shi ne dodon 'yan bid'a, dodon kaza da kaza, wannan duk ba zai taimake shi ba. Ku yi masa addu'a, Allah ya ƙara ba shi taufiki akan abin da yake yi, kuma ya zama manufarsa ta jan hankalin gyaran wannan abin da mutane suke wanda ba daidai ba ne. Ba kawai a zuga shi akan cewa shi ne kaza, shi ne kaza, wannan ba ya amfani tsakani da Allah. Kada ya zama garar ɗin mutum shi ne kawai a ce shi ne ya ci nasara, ko a tashaffi, ko ramuko. Dama ƙila yana jin haushi a zuciyarsa, bari ya samu damar da zai kwankara wa ɗan bid'a nan abin haushi. Duk abin da za ka yi in danka ba ɗan bid'a haushi ne, shi ma sai ka rasa ladanka. Mun fi abin ba wannan ne abin ba. Yawa ka yi domin ka samu ladan abin Allah, ka yi domin nasara a sunna ka samu nasara, wannan shi ne babban abu da ya kamata. Amma kada ya zama a zuciyarka sai a tashaffi ne, ko Allah ka ji cewa ai yanzu kai ne kafi kowa, kai ne kafi kaza da kaza, wannan ba daidai ba ne. Duk da cewa in Allah ya ruguza kafirai, ya ruguza 'yan bid'a, wannan akwai maganin wani abu a zukatan mutane, ko kamar da Allah ya ce wa yashfi sudura qaumin mu'minin, in Allah maɗauki ya maganin kafirai, Allah yana sa zukatan mu'minai, Allah ya warkar da damuwarsu. To amma kar ya zama cewa kai manufarka shi ne a ɗaga ka, ko a ɗaga labarinka, ko a je ana cewa kai ne magani kaza, maganin kaza. Na biyu, an ta kuma mubahalatu ba'da iqamati al-hujjati 'ala al-mukhalif, ya zama cewa bayan an tsayar masa hujja ne aka yi wannan. Na uku, an ya tabayyana min amri al-mukhalif israruhu 'ala al-batil, ya zama cewa shi wanda ya saba din dogewarsa akan ƙaryar nan ya tabbata cewa ya dage, ya ki karɓar gaskiya bayan duk abin da aka faɗi. Sannan an takuna fi amrin hamin min umuri addini, ya zama a cikin manya-manyan al'amura na addini, ba al'amuran istihadi ba. Ba a yin mubahala akan abin da ya shafi matsalolin fiqh, za a yi jalsatul istiraha ko ba za a yi ba, sai ku je ku mubahala, ba a yi wannan. Mun gane wannan ai matsala ce ta fiqh, amma matsala ta aqida, mas'ala ta aqida, gashi Allah ya faɗa a Qur'ani kuruku, wani yazo ya ce ba haka bane, ya kawo shubuhi, a gawo masa maganin shubuhin ya ki karba ta irin wannan abu. Kamar masu kafirta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da makamantan irin waɗannan abubuwa, da manya-manyan dai matsaloli na shirke-shirke da wasu suke aikatawa, suna gyara su da sunan cewa girmamawa ce, tawassuli ne, duk irin waɗannan abubuwa sun cancanci masaili ne usuliya, ba masaili ne ijtihadiyya ba. Da dai makamantan waɗannan abubuwa, da matsalolin da suka shafi siffofin Allah ɗin da makamantansu, wannan kenan. A ce wala yajuzu an yud'a bidhalika illa liman yastahiquhu min al-mushaqqi, ba a yin addu'ar cewa Allah ya fushi da wani, Allah ya tsine masa, sai wanda ya cancanta. Yau ba haka kawai mutum zai zo ya yi mubahala haka kawai ba. Mun san irin abin da wasu suke, wasu wani ya dole Qur'ani a kansa, ko irin wani ne mai barota yake cewa ko yana yawo gari gari ya dore Qur'ani a kansa, wallahi ya rantse da Allah har da cewa wai Allah bai kyauta ba, mun kashe shi ba. To yanzu wannan ko rashin ladabinsa, Allah zai ma waƙi da harkar, Allah ba zai kula irin waɗannan ba, sai a rabu da su. Saboda na farko ba a kan gaskiya suke ba, sannan kuma akwai rashin hankali ma a ciki, yana nuna kamar wannan karfin zancen da yake shike nuna cewa akan gaskiya yake in izala gaskiya ce ya Allah kar in tashi daga wannan gurin kaza da kaza ina akwai rashin hankali a ciki yawa Allah ya kyauta ba ita ce mubahalar da ake magana ba a wannan ne mu bashi haka na abin da ya shafi sharuɗin mubahala ga maganganun malamai din hukuncin ta dai ne in bukatar ta kama in malamai a kowane zamani malamai mabiya sunna sun ba da fatawarin babu laifi in ta kama ai hakan in kuwa akwai wani abu da ake tsoro to a kauce mata yana da amfani kar ya zama an ɗauka cikin abin da yake ba daidai ba kamar da na ambata mana wancan misali a zamanin yanzu wasu masu mugun nufi din za su iya zuwa su kashe wani malami bayan yin mubahala dan a ce ai mubahala ce ta kashe shi ko ba haka bane su kuma saboda su ci wannan a zamanin yanzu da ba security din nan a wurare waɗannan abubuwan duk za su iya faruwa don haka duk abin da zai jawo wani abu ko na tashin hankali da me ya to kauce masa shi ne mafi kyau musamman a lamura ne waɗanda babu wani tabbas a kansu Allah kai ne mu je mu ci gaba da abin da malam sa'idi ya ambata mana sai ce dalla ala inadi man lam yatba'aka fi hadha al-ilm al-yaqini sai ce falam yabqa fi mujaladatihi fi mujadalatihi fa'ida tastafiduha wala yastafiduha huwa sai ce in an nuna masa hujja yaki an dora shi a hanya yaki ya tsaya akan abinsa to a ci gaba da tattaunawa da shi babu wata fa'ida shi ba zai fa'idanta ba kai ba za ka fa'idanta ba li'anna al-haqqa qad tabayyana domin ko gaskiya ta riga ta bayyana kamar yanzu idan aka ce ma an yi irin wannan tattaunawa din ga a gaban mutane in gaskiya ta bayyana cewa an ka da shi ai ya ita ko ba haka bane ya kasa kawo hujja akan abin da ake tattaunawa akai amma in ya dage din to shine sai a kai ga wancan to sai ke cewa fajidaluhu fihi jidalu mu'anidin jayayya da shi a wannan lamari jayayya ce da kangarare mushaqqin lillahi wa rasuli wanda ya saba wa Allah da manzansa qasduhu ittiba'u hawahu man fasa ita ce bi son zuciyarsa littiba'u ma anzala Allah ba bin abin da Allah ya saukar ba sai ce fa hadha laysa fihi hila wannan ba wata dabara dangane da shi fa amara Allah nabiyahu sai Allah ya umarci annabinsa an yantaqila cewa ya ciru daga maganar tattaunawa da su a koma ila mubahalatihi wa mula'anatihi cewa ai mubahala da shi ai wannan tsinenenuwa fa yad'una Allah sai su roki Allah wa yabtahiluna ilayhi su kaskanta zuwa gare shi asalin ibtihali ana kiran sa ma'anar wannan ibtihali ka kaskanta ka risuna ga Allah subhanahu wa ta'ala sai su kaskanta zuwa ga Allah an yaj'ala la'natahu cewa ya Allah ka sanya tsinuwarka wa uqubatahu da uqubar ka ala al-kadhib min al-fariqain akan makayyaci a wannan daga cikin wannan bangalori guda biyu cewa da mu da wani wanda duk yake kan ƙarya Allah ka halaka shi yace huwa wa ahabbu an-nas ilayhi shi zai zo yayi wannan abu ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka ba wa umarni wa ahabbu an-nas ilayhi da mafi a soyuwar mutane zuwa gare shi mutanen da yafi so mutanen da suke a dangin sa na jini shi ake nufi anan dangi na jini da su ne ake yin mubahala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kira a zo ayi mubahala har ya kira Aliyu ya kira Fatima ya kira Hassan da Husaini radiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan ayi wannan mubahala domin da man mutun zai wani yana kiran waɗanda suke makusantan sa na jini to shine abin da yake sa zaka ga alkafan shi'a suna amfani da wannan hadisi suna kiran sa hadithul mubahala ko ayatul mubahala cewa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Aliyu yace kaza da kaza wannan har suke sa shi a dalilan cewa ya kamata ya zama Aliyu shine imami saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi a mubahala kuma kamar da muka faɗa wannan da yana shiru dani shi'a da rashin fahimtar su kasancewar suna amfani da ahadithul fadli ahadithu fada'il Aliyyi yastadillunaha ويظنون انها تكون ادله لاستحقاقه للامامه وانا ابن سكي غني كده انا كما با هكا بني واتو حجوجي ده سكي نونا فللر سيدنا علي كما اكو سبر ديك ده سنن اكن قراني ده حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم جاء في حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم المسمى احد القران ما اكو من باب العموم با تعالى ده سنن سبا احاديثه كما من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا فدي سنن سا ده فللر سوسي ده يوا تو ودنن حديثين ده النبي صلى الله عليه وسلم ما يفدا با دليلي ني اكن شي ني تنتنتا ya zama khalifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin in wannan ne ai wani ma wanda ba shi ba akwai wannan hadisi na falalla akan sa harka ce mushtara ai mun sha bayani dai akan wannan yawa to sai sai ya kira ƴaƴansa wal al-aulad wal abna ƴaƴa da maza da mata wal nisaa da mata na aure fa da'ahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su ila zalika ya kira su waɗannan nasara zuwa ga wannan fa tawallaw amma sai suka juye baya wa a'radu suka juye baya wa nakilu kuma suka noki shine idan abin da ake nufi da nakal ce ne mutum an yi shiri zai rantsuwa sai ya kira rantsuwa shine ake cewa nukuli nukuli kai ba nakal ba nukuli ana kiran su nukuli mutum an sai ka zo rana kaza za ka kafa shaida kuma za ka rantsa ya kan kaza to in ya yi ya gudu shi ake cewa yayi nukuli shine wannan nakilu an ce su zo za a yi wannan mubahala sai suka noki suka zare jiki suka gudu wa alimu annahum illa anuhu sun san cewa in suka yi wannan mula'ana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raji'u ila ahlihim za su koma zuwa ga iyalansu wa auladihim da ƴaƴansu falam yajidu ahlan ba za su samu iyali ba wala malan ba za su samu dukiya ba wa ujilu bil uqubati za a gaggauta musu uquba faradu bi dinihim sai suka wadatu suka gamsu da addinin su ma'a jazmi indi butlanihi tare da tabbacin cewa akan ƙarya suke ta ina malam ya gano wannan jazmi na farko kin yaddar kuma sababin kin yaddar me ɗaya daga cikin su yace wa kai ka san fashi annabi ne to anan magana ta ashe sun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah in aka yi irin wannan mubahala da shi halaka ake duk wanda ba shi ba halaka ne to shi yasa suka koma suka ce bari su ci gaba da addinin su a koma me za a yi kuma da ma zalibi waɗanda suka ki karɓar gaskiya akan haka suke halaka yace eh din ai da ma shi ne karshen abu ko an takura shi an takura shi kawo hujja bai kawo hujja ba to yanzu sai me yace eh din sai an yi din shikenan to magana ta ƙarfi ma'ana dai babu zancen hujja amma eh din sai an yi abun da yake iyaye da kakanni gargajiya da sauransu sai ya ci gaba da yi sai ce wa hadha ghayatul fasad wal inaj wannan ko shine matukar barna da kangarewa fali hadha qala shi yasa sai Allah subhanahu wa ta'ala yace ka karanta inna hadha lahu al qasas sai Allah subhanahu wa ta'ala yace inna hadha lahu al qasas al haqq lalle wannan shine ko ita ce kissa ta gaske kun ga an kara nan na ga mana bayan an ce al haqqu min rabbika fala takun min al mumtarin فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نبوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا سألتكم إن هذا لهو القصص الحق للي ونم شيني قصة قصة دا ما شيني أكاو مك أبو دتي دتي إيه أكا أقصى مك لباني أجيلو أي ناريتي شيني أنا القصة ai maka narratin labari a ce da akai kaza sai akai kaza da akai kaza sai akai kaza to wannan shine na gaskiya wa ma min ilahin illa Allah babu abin bauta da ya cancanta a bauta masa sai Allah annabi Isa ba Allah bane annabi Isa ba abin bauta bane wannan shine abin da ake nufi a wannan mun ga inna hadha lahu al-qasasul haqq wannan ita ce magana ta gaskiya labari na gaskiya duk wanda zai ce annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne magana sa ba gaskiya bace وما من إله إلا الله باب أبن بوتا بسكن سنتا سي الله وإن الله لهو العزيز الحكيم كما للي الله شيني العزيز مبوي الحكيم كما بني بني شيني فسر الحكيم يا بني كومي دك أبن دك بيهي ده حكمة يجيطا وسكي سيما الحكيم أتي مي حكمة مي حكمة بنغلي تيتا بني دك بني مي حكمة gane abu in ko aka ce gwani ne to dama ba zai yi ba sai da hikima sai Allah sun kara ce fa in tawallu fa inna Allah alimun bil mufsidin malam tabari ai malam sa'idi yake cewa yau fadin Allah muke fa in tawallu in suka juya baya suka ki fa inna Allah alimun bil mufsidin to Allah asane yake da mabarnata masani ne sai kawo shi da sigar cima fa'il ma'ana Allah matani ne cikakken sani ciki da waje ya san mabarnata duk zancen su ya san zahirinsa abinda suka koye a zukatansu duk Allah ya san shi tumalam sa'di yake cewa bayan wannan ce fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin fayu'aqibuhum biman shirkin wancan ba tunda magana ce a bayyane take ko bai kawo mana wani ta'liqi akan ta ba cewa inna hadha la huwa al qasas al haqq wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allah la huwa al aziz al hakim sai ce fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin fayu'aqibuhum da haka yana sanar da su don haka zai musu hukuma dan in Allah ya kawo subhanahu wata'ala yi maganar mabarmata cewa sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sai kuma ya biyo bayan abin da cewa yana sane to abin da ake nufi yana sane da abin da suka yi to ashe kenan me zai kama su kun gani shine hikimar akawo alimin bayan akawo maganar barna din mai laifi in bayan maganar ka bayan an ba mu labarin laifin sa sai aka kawo maganar ilimi to ana nufin Allah a sane yake da shi Allah kuma zai masa hukuba fayu'aqibuhum ala zalika ashadd al'uqubati zai musu hukuba mafi tsananin hukuba wa akhbara ta'ala to Allah mai kike ibada labari aw ashayi wannan sharhi ko yace inna hadha ay allazi qassahu Allah ala ibadihi wannan abinda Allah mai kike ibada labarin sa akan bayin sa la huwa al-qasasul haqq shine wato labari na gaskiya wa kullu qasasin yaqassu alayhi duk wata kisa da ake basu ita mimma yukhalifuhu ne daga abin da ke saba wa wannan wa yunaqibuhu kuma yake walwale shi fa huwa batilun to barna shi kamar da dai karrara mana tunda mun tabbatar da maganar gaskiya to duk abin da saba masa menene barna shi ƙarya ce su shi man koyi ce wa ma min ilahin illa Allah babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah fa huwa al-ma'luhu al-ma'budu Allah shine abin bauta haqqan da gaske da al-ma'luhu da al-ma'budu ma'ana su daya haqqan bisa cancanta alladhi la tanbaghi al-ibadatu illa lahu wanda bauta bata tabbata ga kowa sai ko bata cancanta ba ga kowa sai shi kuma bata kamata ba ga kowa sai shi wala yastahiqu ghayruhu wani wanda ba shi ba baya cancantar misqala dharratin min al-ibadati wani gurgudan ƙwayar zarra na ibada wa inna Allaha lahu al-aziz al-hakim kuma lalle Allah mabwayi ne shi alladhi qahara kull shay'in wanda ya rinjayi komai da komai wa khada'a lahu kull shay'in kuma duk abin da ba shi ba komai ya kaskalta zuwa gare shi ya miƙa wuya gare shi al-hakim Allah shine mai hikima gwani alladhi yad'u al-ashya'a mawadhi'aha mai sanya abubuwa a bigiran da suka dace walahu al-hikmatu tammatu fi ibtila'il mu'minina bil kafirin kuma yana da hikima cikakkiyar hikima ta yadda yake jarrabar mu'minai da kafirai kun gane wannan abu wata mahanga ce malami wani lungu ne kwakwalo mana shi Allah ya jarrabi mu'minai ya hada su da kafirai kafiran nan su ta damun su da kwawo hujjojin su na ƙarya da menene shi kansa ibtila'i to wannan hikima sai ga Allah yanzu irin zamanin da muke ciki shubuhar da muke fama da ita a zamanin yanzu wallahi ta kai a ce ba wani aiki da malamai suke tsirar da shubuhar amma ba sunna ba ce ta Allah kuma ba daidai ba ne a ce ba mu da aiki tsirar da shubuhar dole ya zama a yi takririn mutane a kan gaskiya amma irin yadda shubuha ce yawa a zamanin yanzu kiristoci shubuha suke da ita a kan sunna yahudawa babban abin da ya nemi su shine sunna ke sa kun ga ba mai tashin hankali a duniya irin ahlus sunna ko ba haka bane yanzu ku duba kasashen mutane ba waɗanda suke shan wahala irin kasashen ahlus sunna da ahlus sunna shi ake tuhuma da cewa shine mai tashin hankali yana zaman lafiya ana kashe shi a ce shine mai tashin hankali sannan kuma duk wani da bai yahudi da kirista a cikin musulmi kuma da mai shi'a da sufi da mai kaza da kaza duk kowa ba wanda baya so irin ahlus sunna ba mai damun sa yace wahabiyawa ne yan kaza ne yan kaza ne a kai kariya kun ga wahabiyan sunna ba su taba kiran kansu wahabiya ba amma wasu ne suka kira su da suna wahabiya ake rika musu sannan kuma a ce musu makiya manzon Allah makiya Allah yan kaza duk wannan su ake wa mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan menene ba ibtila'i bane jarabawa ce da haka sai ai kokari a ci wannan jarabawa ayi ikhlasi ayi da'awa don Allah kuma sannan cikin hikima da dalili sai ce wa yuqatilunahum suna kafirai za su rika yaƙasu wa yujadilunahum suna jahayya da su wa yujahidunahum suna jihadi da su bil qawli wal fi'li da baki da kuma aiki kamar dai da dan mutum yanzu irin kudin da ake kashewa dan a kauda hankalin mutane daga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi Allah ne kawai ya san shi al'ummar duniya yanzu mafi yawa wanda ba masu cin sunna ba sun hadu da Yahudawa da Kirista da Shi'a akan ayati sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasa da ta inda kuka sani da inda baku sani abinda ake ta fama da shi kenan ai ta tuno shi buhuri ai ta tuno shi buhuri ai ta taimaka musu ta hanyoyi da yawa Allah sallallahu alaihi wasallam yake roko ya kara taimakon addinin sa kuma ya ba mu lada akan jarabawar da ya jarabe mu da ita a wannan zamani karkai tsammanin wani abu ne na tashin hankali karka damu ka tsaya akan gaskiya kai adalci karka zalunce su ko sun zalunce ka kuma kai karatu ka bi hujja kai bayani baki mai dadi kalma mai kyau adalci hujja sai ka ci nasara Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu saboda lokaci sai mu tsaya anan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu kon addinin sa ya taimake sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ya sare mana abin da ya kuntata wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk